This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 5 ga watan Disambar shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko Sarfilu ba mu kanin labarai.
To Hafiz, Isra'ila ta ce sabon rahoton da Amnesty International ta fitar da ke zargin zarginta da aikata kitan kiyashi a Gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diplomasiyyar Russia Sergey Lavrov a matsayin mai aikata laifin yaƙi, yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a Malta. Haka kuma za a yi cewa rundunar sojin Syria ta janye dakarunta daga tsakiyar birnin Hama bayan ƙazawan faɗa da wato dakarun 'yan tawaye.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku muhawara tsakanin wakilan manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben Ghana da ke tafe. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasar ne suka fara bayyana ra'ayoyi kan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar ta fara ɗauka a takaddamata tsakaninta da kamfanin Orano mai haƙar ma'adanin uranium na ƙasar Faransa.
Shi da mamma inci da ake magana ya kasance komi na ƙasarka kai kake da magana bisa shi, ba wai wata ƙasa ba ce ba za ta tilasta maka ce ga abin da za ka bi ko kuma ga inda za ka yi da arzikinka. Jami'an tsaro za ta ka zuba cikin kamfanin Somair wanda yake garin Arlit. Mu sai dai mu ce muna alfahari da haka nan kin.
Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin namu. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro da kuma yadda ta samu karɓuwa a garin Maraɗin jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta ce sabon rahoton da ƙungiyar Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya, yayin da ta yi Allah wadai da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar ƙungiya kuma mai tsauraran ra'ayi. Ƙungiyar da ke da hekwata a birnin London ta fitar da wani rahoto a ranar Alhamis, inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan ƙare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948, wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka baki ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. Rahoton mai shafuka 300 ya ƙunshi watanni 9 tun bayan harin da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba 2023, wanda ya haddasa kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Isra'ila ta kaddamar da wani katafaren har-harar ta sama da ƙasa a kan yankin Falasina a matsayin mayar da martani. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diplomasiyyar Russia Sergey Lavrov a matsayin mai aikata laifin yaƙi, yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a Malta. Ziyarar farko ta kai wata ƙungiyar EU tun bayan mamayewar shekarar 2022. Andriy Sibiga na Ukraine ya kuma zargi Moscow da kasancewa barazana ga tsaronsu baki ɗaya, yayin da ministocin harkokin wajen biyu suka zauna kan katafaren teburi guda a taron ƙungiyar tsaro da haɗin gwiwa ta Turai OSCE. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken yana birnin Takali da ke kusa da Valletta domin tattaunawa, ko da yake jami'ai sun ce ba shi da shirin ganawa da Lavrov.
To bari mu duba.
A cikin tsananin zafin rana a tashar jirgin ruwa mafi girma a Angola, shugaba Joe Biden ya yi musabaha ɗaya bayan ɗaya da ma'aikata tara masu sanye da hular kwano. Ya yi tattaki tun daga birnin Washington don gana da su a tashar jirgin ƙasa mai nisan kilomita 1,300 da Amurka ta samar da layin dogo wanda ke fitar da muhimman ma'adanai daga cikin yankunan Afirka. A wannan yammacin na Disamba babu wani aiki da yawa. Tashar Libito mai yawancin kosan jama'a an tsayar da yawancin ma'aikata saboda ziyararsa. Wani inji mai launin baki da ja na layin dogo wanda har yanzu ke sheƙi tamkar sabo, sai kuma dogayen taragogi da ke shimfiɗa a bayansa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Syria ta ce ta janye dakarunta daga tsakiyar birnin Hama bayan kazamin fada dakarun ƴan tawaye wanda ke zama babbar rashin nasara ga shugaba Bashar al-Assad a yakin basasar kasar ke ci gaba da yi. Rundunar ta fitar da wata sanarwa a yau Alhamis cewa tana sake girki dakarunta a wajen Hama domin kare fararen hula. ƴan tawayen sun fadi a safiyar Alhamis nan cewa sun shiga birnin tare da kwaci gidan yari da ke cikin sa tare da sako fursunonin.
To madalla kafin ku ji karshen labaran za mu bude taskar rahotannin mu. Yayin da ya rage kasa da sauyi 48 a bude rumfunan zabi a kasar Ghana inda ƴan kasar za su zabi sabon shugaban kasa da ƴan majalisar dokokin kasar. Abokin aikin Baba Yakub Makeri ya tattauna mana da Alhaji Aminu Abu na jam'iyyar MPP mai mulki a Ghana da kuma Muhammad Mahfuz na jam'iyyar adawa ta NDC kan manufofin manyan ƴan takara a zaben shugaban kasar. Ya fara da tambayar Muhammad Mahfuz kamar haka.
To bari mu duba batun da ke tafiya a kasar nan shine yadda wato darajar sidin kasar Ghana ta fadi warwas a kasa wanda a dola ya kai wato in aka ba dala daya sai ka ba da sidi 16 da wasu dori ma kafin ka abin nan. Menene John Mahama yake da shi da yake so ya zo ya bunkasa darajar sidin Ghana wanda ya fadi?
To lokacin da John Dramani Mahama, His Excellency John Dramani Mahama ke kan mulki, Murika kowa ce da ya tabbatar CD yana nan 4 CD sai suka ce mana
wato dala ce CD 4
CD 4 aka zarge shi, aka zage shi, aka yi benede, sai aka ce wai za a je a kawo mana wani economics whisky wanda ya iya tattalin arziki,
wato kwararre masanin tattalin arziki
ashe babu shi ba ulaya ake ce bai ko menene. Aka je aka dauko shi yazo ya yaudare mu yan mana kowani su magana ne ta mana ta yaudaran mutanen Ghana. To aka ce to yanzu gashi a baka, baya an baka ka ce wai ka kama ka sama CD anka ka sa shi kurkuku ka duki wannan shafi ka ba IGP. To yanzu ga CD nan ya fasa kurkuku ya tafi
an kasa ka
ya haura da gudu an kasa kamo shi. Yau ga CD har ma ya kai 17 CD wannan lokaci
CD
17
sannan da ka samu
dala daya. To wannan ai yaudara ne da ku iya yi ne ai da kun yi da kuka zo kuka yaudari mutane kuka ce kaman ga abin da za ku yi. Sesa mutanen nan Baumia yaudara ne mutane, kowanne al'umma mutanen Ghana sun ga abinda Baumia yayi. John Dramani Mahama menene zai iya bari lamarin CD ya yi kasa? CD idan ka bar import kaya, import duties, kudin harajin da ake sa
ka rage shigowa da kaya waje,
ka rage wannan, yaya zaka iya ka rage wannan? Sai dai in ka fara yin wannan abubuwa a cikin kasanka, abinda abubuwan da kake zuwa ka dauko da kasashen waje kai ma ka yi shi a cikin kasanka. Da haka ne ake gina gari, ba da aje a kwaso kaya daga garin wani ba, ana sake kudi da dama ana zuwa ana kaiwa kasashen waje.
To mun gode malam Mahfuz. Alhaji Aminu, wannan magana sosai, NPP da Baumia kun yaudari al'ummar kasar Ghana cewa za ku zo ku gyara tattalin arziki, sannan za ku daga darajar CD Ghana a lokacin da yake CD 4 ka samu dala 1, yanzu gashi ya kai CD 16 har yanzu ba ga abin da kuke ba. Ban sani ba ko kuna da wani abin nan mataki da shi Baumia yake son ya dauka na farfado da darajar CD Ghana nan gaba, amma akwai maganganun da Mahfuz yayi wurin batun ilimi da sauransu. Kana da martani minti daya sai ka min bayanin batun darajar sidin Ghana.
Na'am, Baba Yakubu Mahfuz sunan shi ko? Mahfuz ya gajiyar da ni because duk bayanin da yake yi ba shi da kan gado, ba shi da tushe bare makama, mu dukanmu muna kasan nan. Kuma ka gani abin da ke tafiya ne.
Maganar shi ba gaskiya ba ne, akwai isassun makarantu, sannan kuma batun da yake cewa ana bayayyan zuwa makaranta, wasu su je wata kaza wani.
To ai waɗannan maganganu da daddai ba maganan current ba ne, they are not current. Wannan magana ne ba ne yanzu ba ne, wanga magana ne tun farin farko da muka zo mulki. Maganganun da yake yi magana ne wanda an riga an rabu da wurin da daɗewa. dola ma da yake magana wai dola 16 cedi sakanin shi da Allah nan muna just opposite ne mai call yanzu mu gani you see kuma lokacin da yake magana
ce 17
ba wai ma 17 yace bai ma ci 16 ba ma to ka gani duk gudan nan ba current ba don dalan nan sai da ta tafi har cedi 21 har da hudu sannan muka dawo da shi inda yake yanzu
domin mi nawa kuka dawo da shi
yanzu hakan nan yana 14.5 cedis abin nan ne 14 da cedis 50 domin abin nan ne lokacin da muke maganan nan ba covid ba ciwon da yazo da ake ce ma covid 19
wato annobar covid da addabi duniya
addabi duniya gabaki daya yanzu haka ko kai ba ba ko bane America ka fito America ya yake duk duniya sannan ga Russia Ukraine war duk duniya kowa ya shiga matsala ne saboda haka ba batun wani economic wizard bane amma inda zaka san cewa lalle economic wizard na kasan nan shine zaka gane duk wannan complaints da suke yi je ka korafin da suke yi je ka ga makarantayyan da muka gina kaga agenda 111 da muka kawo duk fadin gundumomin kasar
wato shirin gina asibitoci a duk gundumomin kasar Ghana
sannan bayan wannan yanzu haka din da nake maka magana kana son baba Yakubu muka kare za mu ka bi ni mu je daga airport zuwa za mu bullo Madina East Lagos ka ga irin gini titina ka je flower pot ka gani titina ka je dai har Kumashi
sai ku biyo mu a shirin mu na dare domin jin cigaban wannan muhawara kan zaben da kasar Ghana wanda akan sa zamu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayoyinku idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wani sabon rikici tsakanin gwamnatin mulkin sojan Niger da kamfanin Orano na kasar Faransa mai hakar ma'adanin uranium a arewacin Niger ya taso inda hukumomin sojan suka girke sojoji a cikin kamfanin uranium din kasar na Somair wanda Orano ke da kaso 63 cikin 100 na hannun jarin sa dama dai a ƙarshen watan Oktoba ne kamfanin na Orano ya sanar da dakatar da aiki a tashar da ke Niger sakamakon abin da ya bayyana katsalandan din da yake fuskanta wajen tafiyar da harkokin sa a Somair tuni gwamnatin ta fara zawarcin kasar Rasha kan ta zuta zuba jari akan aikin hakar ma'adanin uranium din kasar domin mai gurbin kamfanin na kasar Faransa ga rahoton da wakil Muhammad Mahmud ya aika mana
A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano mallakin kasar Faransa ya fitar a wannan larabar ya sanar da kwace ikon gudanar da tashar sa ta makamashi Uranium da ke jihar Agadez a arewacin Niger. Sabuwar takaddamar daina zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojan kasar Niger ta baza jami'an tsaro a cikin kamfanin na Somair wanda Orano ke da sama da kaso 63 cikin 100 na hannun jarin sa. Sai dai tuni mataki ya haifar da muhawara a tsakanin ƴan kasar Niger inda wasu ke ganin dacewar hakan wasu na ganin akasin haka. Suleiman Bube da ke goyen bayan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ya bayyana yadda suke kallon lamarin.
Shi da mama inci da ake magana ya kasance komai na kasar ka kai kake da magana bisa shi ba wai wata kasa ba ce ba za ta tilasta maka ya ce a ce ga abin da za ka bi ko kuma ga inda za ka yi da arzikinka. Jami'an tsaro da ka zuba cikin kamfanin Somair wanda yake garin Arlit mu sai dai mu ce muna alfahari da hakan kin.
Wannan matakin ya biyo bayan dakatar da aikin hako uranium a ƙarshen watan Oktoba da ya gabata saboda rashin fitar da shi a kasuwannin duniya. Domin sayarwa sakamakon rufe iyakar Benin da Niger to sai dai Abdulaziz Ibrahim na ganin lokaci yayi da Niger kin za ta mallaka wa kanta kamfanin
yanzu ne muka samu lalle zamanin kirki kuma Niger lokaci yayi wanda ya kamata a ce ta san ciwon kanta nace ma tun 1960 muke jira irin wa'anga abubuwa ba su zo ba yanzu ne suka zo yanzu ne lokaci yayi
tuni gwamnatin Niger ta fara zawarcin kasar Rasha domin ta zo ta zuba hannun jari dan ta soma aikin hako uranium a cikin kasar domin ta mai gurbin kasar Faransa to sai dai kamfanin Uranon ya sanar da bin hayoyin shari'a a kotunan kasa da kasa domin neman hakokin sa saboda haka kungiyar da ke sa ido kan yadda ake hako arzikin karkashin kasa a Niger ta baki Ilyasu Abubakar ta buƙaci gwamnatin Niger ta samar da hujjoji masu ƙarfi wanda za ta iya kare kanta a gaban kotunan
yanzu halin da ake aika suna zancen za a ta shari'a ko kuma muna ba gwamnatin Niger shawara da ɗauki matakan masu kwari na harkar shari'a wanda za a gabatar da hujjoji ko da a gaban shari'a aka tai ko da a gaban alƙali aka tai ya zama hujjojin da za mu gabatar su masu gamsarwa ne.
Malam Muhammad Jibril mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin akwai buƙatar ɓangarorin biyu su bi hanyoyin tattaunawa domin warware rikicin cikin lalama maimakon amfani da ƙarfi.
Kaga takaddaman nan da ake ciki tattaunawa duk inda take tana da kyau in a zamana a daidaita abin hanyar laluma ta yi sauki, amma yanzu ba gwamnatin Niger zata bi kamfanin Orano kin shi ya kamata ya nemi tattauna a daidaita ta gyara Niger ka tattauna da za a yi sai a zamana a yi ta a sake rajejina.
Yanzu haka dai yan Niger sun zuba ido su ga yadda za ta kasance tsakanin gwamnatin Niger da kuma kamfanin Orano na kasar Faransa na mai abu ya rantse marar abu ma ya rantse. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Madalla Gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai yi magana ne akan rigakafin zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro wato malaria na ɗaya daga cikin cututtukan da ke haddasa mutuwar mata masu juna biyu da yara 'yan ƙasa da shekara 5 a Afrika. Najeriya da ta kasance ƙasa mai mafi yawan mutane a Afrika na da kaso mai yawa na yawan mutanen da ke kamuwa da zazzabin cizon sauro. Wani rahoto kan zazzabin cizon sauro da aka fitar na duniya a shekarar 2023 ya nuna cewa kimanin mutane 200,000 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar. A kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na yaki da cutar, kasar ta karbi allurar rigakafin cutar ta zazzabin cizon sauro a watan Oktoba na wannan shekarar ta 2024, kuma tuni aka fara kaddamar da allurar a jihohin Bayelsa da Kebbi. Kamar dai sauran kasashe, ita ma Nijar ba a barta a baya ba wajen yaki da wannan cutar, don kuwa tuni aka fara aikin kaddamar da rigakafin ga kananan yara. Ko menene ra'ayin iyaye game da wannan rigakafin? Abokin aiki na Maraɗi ya zanta da wasu iyayen yara ga kuma abinda suke cewa.
Na'ima, saboda masassaru ne na yanzu gaskiya zahi gare su sosai. Ka kawo ɗanka in ya kama masassara ka kawo shi da wuri likita. An gare da na zo so biyu ina yawan kawo shi likita sai dai a rubuta mini magani in je gida in sau in dawo. Kwana ɗaya radda na kawo shi kuma rannan na dawo masassara ta yi ƙarfin shi jikin ya da zahi sai da aka yi allurai. Shi gaskiya na ga sauyi tun daga shi. Shin naga da sauki gaskiya in sha hankalin su rika kawo ɗiyansu allaran ganin rigakafi.
Sunana Aisha. To masassara cizon sauro dai babban illa take ma yara. Uwan ga allurai da ake yi su ne babban tushen kariya ɗayanmu. Kuma uwan ga maganin da ake bada na gari uwaye su daure su ci shi a ɗora bada su kan bisa ƙa'ida. Saboda masassara cizon sauro ni ne kaina kamani illa. Saboda yanzu haka yarinya ta bata shi bisa kan illa masassara cizon sauro ce ne kawai masassara cizon sauro babban illa ce ga yaran. Dan haka uwaye mata da maza a daure a ciji kan kula da yara kan a kawo su rigakafin allurai da wanga magunguna wanda ake ba da na rigakafi wata uku cikin damuna.
Sunana Maryam. Gaskiya masassara cizon sauro tana illa ga jikin yaro. Wani lokaci tana hana yaro barci, wani lokaci tana sa yaro ya zabura har ta kai ga higarwa. Kenan uwayen yara ku saki jiki ku kama jikinku da yaro ya kamu da masassara a zo aini a kawo shi likita. Saboda zowa likita yana da amfani sosai. Saboda yarinya ta biyu ta yi wannan har ta kai da ta rasa jini a jikinta. Yanzu da na zabugo na zo likita an mata ƙarin jini. Kinan ku masassara cizon sauro tana da illa a cikin jiki.
Sunana Hajiya Indo. To abin da ya ja hankali na dai na mai da hankali bisa kan rigakafin masassara cizon sauro da duka cututtuka kan wannan na zamani duka masassara cizon sauro tana da illa da yawa cikin yara. Kaga tana sawa yaro ya zabura, in ya zabura yana taba kwalluwa kuma tana shanye jini, in baka mai da hankali ba tana kashe yaro. Kaga ni duka wannan illolin masassara cizon sauro tana da yawa ga mata masu ciki, suma tana zubar da ciki. Masassara cizon sauro da ake ganin ta ba karamin illa take cikin al'umma ba, amma wanga rigakafin da an yi ta ba kashe kudin ka ba dalaka bakin ka kazo amma danka shikenan ka tahiyar. Kenan yanzu muna jan hankali maza da mata ayi hakuri a daure ake zawa wannan rigakafi na masarar cizon sauro. In muka daure muka yaki wannan cutar, kenan kaga yaran mu dai dan sarari kadan ga cututtukan wannan na zamani da suka yawa, tunda tana da illa da yawa.
To madalla, ko menene ma ke kawo hayayyafar wannan nau'in sauro dake haddasa cutar malaria? Kuma wasu irin gudunmawa ya kamata mutane su bayar dan kawo ƙarshen wannan cutar? Ga amsoshin daga bakin shugaban babban asibitin Mada Runfa na jihar Maradi, Dr. Lawal Mamman Murtala, a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Malaria kamar yadda kake ko zazzaɓin cizon sauro yau tana ɗaya daga cikin cututtuka waɗanda ke addaba ƙasashen Afirka. Musamman ma kasashe kawai namu na Niger tana ɗaya daga cikin rashin lahiya mai kashe mutane fiye da kowace ce, musamman a wannan lokaci na damana inda sauro ke yaduwa yana yaɗa wannan cutar. Cuta ce wadda turanci ana cewa akwai wani kwayar cuta Plasmodium ake ce mishi, ya kaso kashi-kashi mahi akasari wanda ke gare mu nan wurin, wanda ke sa masasara mai sanya illa, masasar cizon sauro mai sa illa, shine Plasmodium falciparum ake ce mishi da turanci. Shi kuma wannan Plasmodium me ke dauka shi na yada shi daga wanga dan Adam zuwa wanga dan Adam shine sauro. Kenan inda akwai sauro na launin nan da ake ce mu Anopheles femelle, akwai shi masasar cizon sauro ba za ta wuce ba. Kenan in aka tashi za a riga kahin masasar cizon sauro, dole an so ba a so ba sai an dauki mataki bisa kan sauron da ke daukar ta daga wanga mara lahiya zuwa wanga wanda ke da lahiya ya sanya mishi ta. Kenan duk wani aiki da za a yi in dai ba mataki za a dauka bisa sauron nan ba, ko a kashe shi ko a badda shi ko a maida shi, bai iya daukar wannan cuta. To duk matakin da za a dauka, sanye ne za a rabawa, menene za a yi, dole abu ne mai wuya sha'ani sai an zo dole wannan sange sauro an yi nazari bisa an samu an lalata shi. In ka dauka ko kasashen Turawa lokacin nan suna da balu yana kashe musu mutane, amma sai suka dauki mataki na a'a mene ke sa shi wannan sauro shike yada shi. Kenan duk aikin da za mu yi bisa wannan sauron ne, suka yi aiki bisa sauro, suka kare da sauro, shikenan masasar cizon sauro ta tahayyata. To mu nan yanzu in ba mu da ƙarfin kashe sauron nan, mun san mi sauro ke so, sauro kazamta yake so, sauro datti yake so, wasu ruwa ne nan, wata kwata ce nan wuri. Kenan in ma ba mu da gwamnatin mu ba ta da ƙarfin aje a kashe sauro ko yanda Turawa suka yi, mu muna da wasu halaye wanda ya kamata mu sauya bisa kan gyaran muhallinmu ya zamanto dun mai gida. In ma baka zo kai sharar gari ba, gidanka ya zamanto babu dauda. Ka zo bakin kofa ka ko meter biyu ka samu ka share, wancan yayi haka, to za ka ga duka gari, in gari na da tsabta babu makwantar ruwa, an yi kanivo nan hiddar ruwa, to wallahi za ka ga in ma an same ta masasar cizon sauron nan za ta yin kasa, ba za ta kamari ba kamar yanda aka saba gani. Amma muddin akwai kasamta to akwai sauro, kuma akwai masasar cizon sauro, kuma wannan lokacin za ta illa.
Su wane ne wannan cuta ta hi kamawa?
Ita wannan masasar cizon sauro ta hi kama musamman yara 'yan ƙasa da shekara 5 da mata masu juna biyu. Don haka ga mata masu juna biyu in suka zo wajen awo ana ba su sange don su kare kansu da lahiya abin da ke cikinsu, saboda idan ta kama su tana musu illa, sai ta samace cikin ya zube, jininta ya ƙare, kai hatta mutu. Haka yaro ta sashe higar ruwa har ma wani bi sai ka ji ana cewa wance ce ta kama wani ko wani ne, ba wannan bane masasar cizon sauro, zahin masasara ne ya sa kwalwashi ba ta amince da haka nan ba, sai ke hizgi-hizgi abinda ake ce mahigar ruwa, hayyaka in ba a dauki mataki ba ya mutu, ko kuma sauro masasar cizon sauro ta shanye mishi jini, in ba a dauki mataki ba har a ƙara jini sai yaro ya mutu. Tana kashe mu yara kankana, tana kashe mu mata masu ciki. Kenan abu ne wanda ya kamata a ce mun ba muhimmanci don yaki da ita.
Ta yaya likita?
Sai kowa ya kawo gudunmawar shi, ba gwamnati kadai za a shira ba a ce gwamnati ta kawo sange, gwamnati ta kawo magani, a'a mu kan mu akwai kokari wanda ya kamata a ce mun yi wanda zai tasiri sosai, amma ya hi maganin tasiri kamar yanda na faɗi rigakafi ya hi magani. Kokarin da zamu kawo shi ne na gyara muhallinmu, na tsabtace muhallinmu. Idan muka tsabtace muhallinmu to ha ina ji sauro mun dauki makaman yaki zuwa kishin shi. In ya so sauran abin da ke da kai gwamnati sai ta kawo, shikenan sai a dakile shi insha Allah.
To me likitoci ke yi game da wannan zazzabi na cizon sauro? Likita
shi dai bai yi maganin culuta sai da haɗin kan mutane, musamman ga masasara ta cizon sauro. Muna so mutane su ba da haɗin kai, ya zamanto muhalli a gyara shi, gidanka ka share, makwantar ruwa a kashe ta in akwai ta a lebe ko ina ya zamanto babu inda saburo zai samu wurin da zai kenkesa ya haihidiyan shi har ya dauki cutar daga wani zuwa wani shine muke so abin da ya kamata talakawa su yi sai kuma amfani da sangen da aka ba su
wani irin mataki ko kuma wani irin tasiri ke tattare da wannan magani
na ARN wata uku zuwa shekara biyar na rigakafin masasarar cizon sauro wanda ana bada shi cikin wannan lokacin har tsawon wata hudu duk wata ana bada shi wanga wata shine na biyu kenan mutane ayi kokari a hiddo yara ba hiddo yaran kadai ba likitoci za su gwada muku gaban su za a sha na halin kwaya biyu za a sha na halin wansa hake ku kuma uwayen yara ku za ku dora dauka guda akwai guda na uku shi za ku dauka ku ba su kwana na uku kuma a dauka a bada dan Allah in ana haka nan to masasarar cizon sauro za ta ragewa matuka kenan jin hankalin da ke gare ni shine mutane su bada gudunmawa su suma saboda in ba su bada wannan gudunmawa ba ba yiwuwa mu zo karshen wannan masasarar cizon sauro
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin a madadin dukan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
to madalla gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga wannan sakon in Allah ya yarda Ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe don zabar wa kansu sabon shugaban kasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da yayi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zabe na Ghana.
Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sai han bayanai na radio, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar kasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na radio, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaice Isra'ila ta ce sabon rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu kanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. Yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya kuma mai tsatsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da hedkwata a birnin London ta fitar da wani rahoto ranar Alhamis inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan ƙare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948 wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka fi wato aka yi da nufin halaka baki ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diplomasiyyar Rasha Sergei Lavrov a matsayin mai aikata laifin yaƙi yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a Malta, ziyarar farko da ta kai ga wata ƙungiyar EU tun bayan mamayewar shekarar 2022. Andriy Sybiga na Ukraine ya kuma zargi Moscow da kasancewa babbar barazana ga tsaronsu baki ɗaya yayin da ministocin harkokin wajen biyu suka zauna kan teburin. Wato kan katafaren teburi guda a taron kungiyar tsaro ta haɗin gwiwa ta Turai OSCE. A cikin tsananin zafin rana a tashar jirgin ruwa mafi girma a Angola, shugaba Joe Biden ya yi musabaha ɗaya bayan ɗaya da ma'aikata tara masu sanye da hular kwano yayin da ya tattaki tun daga birnin Washington don ganawa da su a tashar jirgin ƙasa mai nisan kilomita 1,300 da Amurka ta samar da layin dogo wanda ke fitar da muhimman ma'adanai daga cikin yankunan Afirka. Wannan yammaci na Disamba babu wani aiki mai yawa tashar Lobito mai yawancin kosan jama'a an tsayar da yawancin ma'aikata saboda ziyararsa. Wani inji mai launin baki da ja na layin dogo har zuwa yanzu yana sheƙi ta makara sabo.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu sake dawo da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai, ƴan uwa da abokai na iyalan marigayi Yahaya Bashir, bisa rasuwar Alhaji Muktar Yahaya Bashir. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da kuma Julie Ladis Gresham da ta bada umarni, sai kuma editanmu na yau Mahmud Lalo da ma injiniyanmu Carl Stalin. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama, a saurari shirin yau da gobe.